أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya bamu ikon sake saduwa da juna a daidai wannan lokaci a domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Ihya'u Sunna wa Ikhmadul Bid'a littafin babban malami Sheikh Uthman Ibn Fodi wa alayhi rahmatullah a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai da wanda ya daidai da sha nawa ne da watan sha'ban
11
wanda ya daidai da 11 ga watan sha'ban a hijira 1447 wanda ya yi daidai ga watan 30 ga watan 1226 miladiyya a darasi da ya gabata mun dakata ko a ce bamu gushe ba dai muna cikin babi ko fasali wanda malam ya yi mushi laqabi cewa al-babu thalithu ma warada an as-sahabati wat-tabi'ina wa tabi'i at-tabi'ina malam yake cewa babi na uku abinda yazo ko abinda aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da masu biya musu wajen kai gaye su da suka yi wajen ruku ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantar dukkan abin da ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun dakata inda malam zai ce gabar da zai tashi ya ce min athari tabi'i tabi'in fi ittiba'i sunna malam ya mana bayani dangance da abubuwan da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kai gaye su dangance da ruku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da khulafa'ur rashidun shine ya fara da abin da aka rubuto daga Abu Bakar Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali sannan kuma da sauran sahabbai haka nan yazo bayani dangance da tabi'ai abin da aka rubuto daga gare su na asar wanda suke nuna tsananin rukun su ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma shine yanzu kuma zai yi magana akan abin da aka rawaito abin da aka rawaito daga tabi'ai ko kace tabi'i tabi'ina sune masu biya ma tabi'ai waje rukun su ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa waqafa malikun inda zamzam fanada fa qala ya ayyuhan nasu man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana malik ibn anas أنا النذير لكل من حج هذا البيت وهو على بدعة فلا يعني نفسه باطلا ومما كان ينشد مالك رحمه الله وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع مالك تيوى ونلوك تي الإمام مالك عليه رحمة الله يا سيا وجن زنزم kina aikin haji ya tsaya a wajen zanzam wajen da ake shan zanzam ko wajen rijiyar zanzam fanada sai Imam Malik yayi kira yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane man arafani faqad arafani wanda ya sanni ya sanni wa man lam ya'rifni wanda ko bai sanni ba yake cewa fa ana Malik ibn Anas ni ne Malik dan Anas yake cewa ana nadhiru li kulli man hajja hadha albayt yake cewa ni mai galgadi ne ga duk wanda ya ziyarci wannan dakin ma'ana duk wanda yayi haji a wannan shekarar ya ziyarci wannan daki na Allah Imam Malik yake cewa to ni mai galgadi ne a gare shi duk wanda ya ziyarci wannan daki na Allah wa huwa ala bid'atin alhali yana kan wata bid'a yake cewa to fala ya'ni nafsuhu batila wanda ko baya ganin kanshi ko kuma kai baya ganin kanshi baya tsammanin kanshi yana kan bata to ni ina mushi galgadi akan wannan bid'al mana duk wanda yake kan wata bid'a yana ganin cewa baya kan bata yake cewa to ana nadhiru ni mai yin galgadi ne gare shi yayi kokari ya bar wannan bid'a tashi malaki tawi ma kana yunshidu malikum daga cikin abin da Imam Malik ya zamanto yana sabon waka akan shi yake cewa wa khayru umurid dini ma kana sunnata, yake cewa duk yake cewa mafi alkhairin al'amuran addini to abin da ya zamanto sunna, sai yake cewa wa shagul umuril muhdathatul bada'u, yake cewa sharrin al'amura kuma shine almuhdathat, abubuwa da aka kago su sune albada'u, abubuwan da aka kago su wanda aka kirkiro su, to wannan sune sharri. Kaga wannan kamar yana fassara maka hadisin manzalla sallallahu alaihi wasallam, wa khayrul umuri khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shagul umuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a. To wannan daga cikin abin da aka rawaito Imam Malik, yana da asar da yawa da aka rawaito daga gare shi wajen nuna rukun shi da sunna da kuma nisanta shi daga dukkan abin da ya saba ma a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin abin da ya rawaito yake cewa duk wanda yake kan yake duk wanda yake kan wata bid'a yake ganin cewa wannan bid'a ce mai kyau, to kamar ya riya cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage addini, shine kamar manzon Allah ya boye manzancin da aka aiko shi da shi. Yake cewa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah yake cewa a yau ne na cika muku addini. To kaga tunda addini ya cika, babu kuma magana a zo da wani abu wanda baya cikin wannan addinin. To haka wannan aka rawaito daga Imam Malik alaihi rahmatullah. Malik yake cewa wa qala ash-Shafi'i rahimahullah, haka nan al-Imam ash-Shafi'i shi ma dai Allah ya ji kanshi da rahama, yake cewa laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha. Ash-Shafi'i al-Imam ash-Shafi'i yake cewa bai zamanto ba ayi wata wata ko a tsaya ana wani je ka zo game da sunnan manzon Allah kawai sai dai abita, shine laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha, ai ba bai zamanto ba wani abu, babu wani abu ko kwankwanto ko shakka ko neman karin bayani kawai a game da sunnan manzon Allah kawai ai abin da za a yi shine abita, bin wannan nata zai to shine zaman lahiya. Wannan kuma shine malamai suke cewa tauhidul mutaba'a, dole ne musulmi tauhidin shi baya cika ya zamanto tauhidi cikakke, to dole he ya ringa sallamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi yasa malamai suke cewa daga cikin ma'anal Muhammadu rasulullah shine da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa jazal, shine a gaskata shi cikin abin da ya bada labari a kuma bi shi cikin abin da ya umarni a kuma nisanci abin da yayi hani akan shi ya tsorata su. To shine Imam Shafi'i ne yake akkada wannan magana, yake cewa to game da sunnan manzon Allah babu wani abu sai dai kawai abita, idan dai an san wannan sunna ce ta tabbata da Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan asar al-Imam Qadi Iyad ya rawaito shi a cikin littafin shi Ash-Shifa. Malik yake cewa wa kana Abu Hanifa rahimahullah, al-Imam Abu Hanifa yarda Allah tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara, yake cewa alaikum bil athaq wa tariqatu salaf, yake cewa na lazumta muku na umarce ku ku bi athar, shine ku bi hadisi, abin da aka rubuto daga manzon Allah ko daga sahabbai ko daga magabata abin da ya inganta to ku bi shi. Sannan yake cewa wa tariqatu salaf, hakanan ku bi hanyar magabata, shine hanyar sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa. A wannan asar na al-Imam Abu Hanifa, Abu Hanifa yana ya faɗi wannan asar din ne yayin da ɗaya daga cikin almajiran shi yake tambaye shi, yake tambaye Imam Malik, yake cewa miye ra'ayinka game da abin da mutane suka kago shi wajen ilmul kalam da kuma yin magana game da a'rat, shine bujurta-bujurta da suke bujurtawa mutum da kuma abin da ya shafi jiki. Malaman falsafa suna maganganu akan abin da ya shafi wannan abubuwan, sai yake ya tambaye shi da ra'ayi, sai yake cewa ai wannan ba komai bane maqalatul falasifa, wannan maganganu ne na masu falsafa. Yake cewa dan haka kai abin da zaka yi ko ku abin da zaku yi alaikum bil asal, na lazumta muku bin abin da ya tabbata na sunna daga manzon Allah ko daga magabata. Sai yace sannan kuma wa dariqatus salaf, da kuma hanyar magabata. Kaga ma'ana kamar yana musu ishara ku bar wannan abubuwa, wannan kawai a maganganu ne na malaman falsafa, su ma wanda suka tato su daga cikin tunaninsu, tunani na falsafa na mutanen Yunan, da haka abubuwa ne wanda sun yi nisa game da nassi, ba ma hanyar nassi bace aka bi ake bayani akan su. To da haka ku nisance su, abin da za ku rike shine ku rike al-asal sannan kuma ku rike hanyar magabata kaga mutun na hoko mutun yayi ya rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma akan hanyar magabata saboda mi saboda mutun ya fahimci wannan sunnal akan hanyar magabata saboda su sahabbai da tabi'ai da kuma wanda suka yi wa su ne su sahabbai su suka zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ne suka ga manzo Allah da idansu ya gaya musu wannan magana suka fahimce ta su kuma tabi'ai su suka zama da sahabbai suka gansu suka musu bayani akan ma'anonin ayoyin alqur'ani da ma'anonin hadisai to dan haka shi yasa indai ana so a samu fahimta mai kyau dangance da fahimtar nassosi to dole sai an koma kan fahimtar su to shine Abu Hanifa ke ce mishi wa daqiqatu salaf da kuma hanya ta magabata wannan asal al-Imam al-Harawi ya rawaito shi a cikin littafin shi Dhammul Kalam da kuma Ibn Qudama shi ma ya kawo shi a cikin littafin shi yake littafin shi al-Kalam fi Dhammi at-Ta'wil al-Kalam fi Dhammi at-Ta'wil ya ambaci wannan asarin yake cewa wa haka Ahmad ibn Hanbal qala kuntu yawman ma'a jama'atin tajarradu wa dakhadhu al-ma'a fasta'amaltu al-haditha من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولم أتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا يقول لي يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك قلت من أنت قال جبريل إمام أحمد عليه رحمة الله يكي تشيوى wa haka Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal ya hakaito wani labari da ya gudana tsakanin shi da wasu jama'a yake cewa kuntu yawman ma'a jama'atin yake cewa wani lokaci wata rana na zamanto tare da wasu jama'a wannan jama'al tajarradu wa dakhadhu al-ma'a da suka zo wannan jama'al muna tare da su kawai sun zo za su shiga ruwa to za su shiga ruwa kowa sai ya tube kowa sai ya tsaraita yayi tsaraita da kayan shi sai suka shiga wannan ruwan sai Imam Ahmad yake cewa ni kuma a lokacin nan fasta'amaltu alhaditha sai na yi aiki da hadisi ma'ana kenan ni ban shiga ba wannan ruwan a tsarara ni na samu wani abu na rihe jikina sai na shiga wannan ruwan na yi aiki da shi sai yake cewa hadisin da manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zamanto yayi imani da Allah da ranar lahira to fala yadkhulul hammama to kai ya shiga kace bayan gida ko kuma irin bayan gida haka na jama'a kai ya shiga wannan bayan gida illa bi mi'zarin face sai yana dai ya daura gaftu mana sai ya daura wani abu a jikin shi Imam Ahmad yake cewa sai ne aiki da wannan hadisin ni walam atajarrad ni ban tsagaita da kayana ba yake cewa bayan haka nan fara'aitu tilkal lailata a wannan daren sai nayi mafarki sai na gani a cikin dare wani mai fada yana cewa da ni ya Ahmad abshir ya kai Imam Ahmad ka samu aka amshi albushirinka fa inna allaha qad ghafara laka allah subhanahu wa ta'ala yayi maka ghafara bi isti'malika sunnata saboda kai aiki da sunnan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama waja'alaka imaman yubtada bika sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka a matsayin shugaba limami a addini wanda za a ringa koyi da kai qultu sai imamu ahmad yace man anta kai wane ne qala jibril sai yace jibril ne wannan asal na imamu ahmad na hukun hadisin da ya kawo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir hadisi ne wanda malamai sun rawaito shi kamar Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad Abu Dawud ya kawo shi a cikin Sunan haka nan Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin Al Jami' Imam Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak hadisi ne wanda aka rawaito shi daga Jabir ibn Abdullah Imam Tirmidhi ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne hasan Imam Al Hakim ya ce hadisi ne ala isnadin hadisin afwan ala shartin muslim a imamu zahabi ya mushi muwafaqa a musa kan haka sannan imamu albani ya inganta hadisin duk da a cikin hadisin akwai rawi da ake ce ma al-lays ibn abi salim wanda imamu bukhari ya ce saduq ne a wani lokaci ma kuma yana dan samun dimuwa yana dan kuskure imamu ahmad yake cewa ليس لا يفه بحديثه ليس با ينفرن تيكي ده حديثن شي تو دد wannan rawun da aka samu amma dai hadisi ne wanda ya inganta tunda shi rawun martabar shi martaba ce ta saduk shi kuma saduk hadisin shi hasan ne sannan kuma hadisin yana da hadisai wanda suka goya mishi baya dan haka kenan hadisi ne a hasan wanda ya tabbata kenan wannan asar din to amma ita hikayar ta imamu ahmad koda a ce ta inganta tunda babu wani isnadi tabbatacce wanda yake nuna cewa ta inganta to amma dai koda a ce bata inganta ba to imamu ahmad wa dama ya zamanto shugaba ne a cikin addini ya samu wannan daraja ta cewa Allah subhanahu wataala ya sanya shi a matsayin shugaba wanda ake mushi ko wanda abu ake mushi wanda ake koyi afwan daga a gare shi wanda ake koyi da shi wanda ake koyi da maganganin shi wanda kuma ake kawo hujja da maganganin shi ya sanya shi a matsayin shugaba na ɗaya daga cikin mazhabobi na addini wanda ake bi yau wanda ake istidlali shine ake kawo hujja da maganar su sannan kuma ya sanya shi a matsayin shugaban ahlus sunna wanda ake mushi laqabi imamu ahlus sunna ko kuma imamu ahlul mihna shine shugaban wanda aka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara musu ta jaraba to imamu ahmad ya ci wannan jaraba wanda Allah ya dora mushi shine jaraba shi dai wanda aka ga aka sani dangance abin da ya shafi khalqul qur'an wanda kuma yayi nasara duk da ya sha wahala to amma ya tabbata akan abin da yake na addini to ƙarshe kuma wannan hakurin da yayi sai Allah subhanahu wataala ya daukaka daraje shi ya sanya shi a matsayin shugaba hali ya kai shugaban da yazo bayan wancan shugaban da ya ba Imam Ahmad wahala sai ya daukaka shi ya bashi matsayi a lokacin Imam Ahmad ya matsayi ya zamanto a matsayin shugaban ahlus sunna shugaban duk wani malamai a wancan lokacin Allah subhanahu wataala kuma ya bashi daraja to kawo koda a ce wannan asarin bai inganta ba ta hanyar isnadi to wannan abubuwan sun afku a waqi'i Imam Ahmad ya zamanto shugaba ne sannan kuma suna daga cikin malamai mujtahidai waɗanda ake koyi da su a cikin duniya ta musulunci anan imamu al-sheikh ibnu al-sheikh usman ibnu fudi alayhi rahmatullah bayan a can da ya tashi zano a sar na sahabbai sai ya fara gabatar da abubakar ya fara gabatar da ya gabatar da Abubakar afwan sannan Umar sannan Usman sannan Ali to kuma anan da yazo Allah ya ji kanshi sai ya akkasa da yazo akan tabi'ut tabi'in sai ya akkasa ya kawo a'immatul arba'a su ya siyo har gabatar da su ya gabatar da a'immatul arba'a sai ya har gabatar da Imam Malik tukwana Ash-Shafi'i tukwana Abu Hanifa tukwana Imam Ahmad ma'ana kenan bai kawo su a tartibance ba inda a tartibance ne da za a fara kawo Abu Hanifa tunda shine mutaqaddim shine ya fara gabatar su sannan Malik ya biyo bayan su sannan al-Imam Ash-Shafi'i ya biyo bayan su sannan al-Imam Ahmad ya biyo bayan su kenan kaga anan ma Imam Sheikh Usman sai ya bude wannan asar da zai kawo daga tabi'ut tabi'in sai ya gabatar da al-a'immatul arba'a wa inna sunni malamai guda hudu wa inda ake bin mazhabar su a duniya ta musulunci a yau malam yake cewa qultu sai nace kenan al-sheikh Usman yake cewa sai nace wa ala hadha sabil a'ani al-mubalaghata fi ittiba'i sunnah yake cewa as'abusa wannan hanyar ce da nayi bayani akan ta hanyar sahabbai hanyar tabi'ai da wanda suke bayani yake cewa abusa wannan hanyar ce ina nufin kai gaya wajen bin sunnan manzon Allah waitinabil bid'a da kuma kai gaya wajen nisantar bid'a kana jami'us sahabati wattabi'in abusa wannan hanyar ce sahabbai da tabi'ai wa tabi'it tabi'ina da wanda suka biyo bayan su yadda Allah tabbata a gare su gabaki da yace to akan wannan hanyar suke ma'ana akan haka suka rayu akan haka kuma suka karanta kuma akan haka aka bi su yake cewa su wa'annan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in yake cewa humul ladina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bil fadilati su kuma su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu shaida da cewa suna da wata fadala suna da wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su bi kaulihi a cikin fadar shi da yake cewa khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من ذا الله كفدي احاديث yake cewa mafi alkhairin wani karni yake cewa karni shine karnin da nake ciki a wannan zamanin kenan zamanin da nake ciki sai kuma wanda suka biyo bayan su sai wanda suka biyo bayan su wannan hadisi ne ingantacce a hadisi ne wanda aka rawaito daga cikin sahabbai da dama Ibn Abdullah bin Mas'ud Imran ibn Husayn sannan malamai su rawaito shi da lafuzza daban-daban a wani lafazi a ce khayrun nasi a wata lafa a wani lafazi a ce khayru ummati a wani lafazi a ce khayrul quruni an rawaito shi malamai sun fitar da shi a cikin littafin su Shaykhani Bukhari da Muslim ashabu sunan gabaki da sun fitar da shi haka ne Imam Ahmad da sauran malamai sun fitar da shi kenan hadisi ne ingantacce wanda ya tabbata wannan hadisi yana nuna maka matsayi da martaba alqurun mufaddala shine karmin nika ko kace zamunna da ake ce ma zamunna wanda Allah subhanahu wataala ya fifita shi na hako shine zamanin sahabbai zamanin tabi'ai da kuma zamanin tabi'ut tabi'in sune wanda suka biyo bayan wanda suka ga sahabbai wanda suka zama da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qarni ko a ce wa'innan qarnin nika ko wa'innan zamunna zamunna ne wanda Allah subhanahu wataala ya musu daraja ya daukaka su Allah ya ba su wata fadala shine qarni na hauko sun rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga manzo Allah sannan kuma sun ga sun rayu a zamanin da Qur'ani yake saukowa qarni na biyu su kuma sun zamana da wanda suka ga manzo Allah qarni na uku su kuma sun zamana da wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine malam anan yake cewa wa qala fil madkhal yake cewa Ibn al-Hajj yake fadi a cikin madkhal nasa yake cewa wanzuru ila hikmati shari'i salawatullahi alayhi wa salamuhu fi hadhihi al-quruni kayfa khassahum bil fadilati duna ghayrihim yake cewa ku kalla ku yi duba izuwa wannan hikima ta ash-shari'u wanda shine manzo Allah hikima ta me shar'anta shari'a me shar'antawa a tsira da amincin Allah tabbata ga ku kalli hikimar shi a cikin wa'innan qarnunnuka wa'innan zamunna kaifa khassahum bil fadilati takaka manzon Allah yake banci wa'innan qarni guda uku yake bance su da wata fadula kuma yake bance su da wata fadula banda wasunsu sai yake cewa wa in kana ghayruhum min al quruni fi kathirin minhum al barakatu wal khair koda ya zamanto a cikin wasu qarnunnuka wa'inda ba wa'innan ba wannan qarni nasu ba yake cewa akwai a cikin qarnunnukan wannan diyawa akwai alkhairi akwai albarka sai yake cewa amma dai lakin ikhtassatil qurun bimaziyati la yuwarithuhum fiha ghayruhum sai dai su wa'innan qarnunnukan guda uku an keɓance su da wata da wala inda karanta mana nan kaman ina ga akwai wani abu ya goge lakin ikhtassatil qurun menene zai zo ايوه تلك القرون لكن يا لكن اختصت تلك القرون تلك ce ta goge anawa yake cewa sai dai su wa'intan qarnunnuka guda uku an kebance su da wata maziyya shine wata daraja wata miza wannan mizal babu wani qarni da zai gade su cikin ta shine la yuwarithuhum ghayruhum babu wanda zai gade su a cikin wannan mizal wannan fadala wannan daukakar da Allah ya ba su sai yake cewa wahiya ita wannan miza ita ce annallaha azza wa jalla khassahum Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance su li iqamati dinihi dan su tabbatar ko su tsaida addinin shi wa ila'i kalimati dan kuma su dauka kalmar addini to wannan daga cikin fadalar da Allah ya yi ma wannan qarni guda uku Allah ya kebance su dan daukaka addinin shi dan tsaida addinin shi da kuma daukaka addinin shi ma'ana kace tsaida addini yada addini karanta su da shi tabbatar da shi da kuma daukaka kalmar wannan addini kaga sahabbai da su aka tsaida wannan addinin sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun halarci sabkal alqur'ani daga alqur'ani ya sabka su ne na gaban gaba wanda suke fara dabbaka umarnin alqur'ani kuma suke fara ne santal abinda qur'ani ya hana sannan kuma haka suka yada wannan addini haka nan wanda suka biyo bayan su ma na tabi'ai haka nan wanda suka biyo bayan su ma na tabi'ut tabi'ina yake cewa falqurunul awwal falqurunul awwal kaga shi qauni na farko khassahullahu bi khususiyatin لا سبيل لاحد ان يلحق غبار احدهم فضلا عن عمله yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala su qarni na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance su da wata khususiyya shine da wani abu wanda bai ba kowa sai su ba wannan abun la sabila li ahadin babu wani daya babu hanya ga kowanne daya an yalhaqa gubara ahadi yama iya haduwa da kurasu ma ba wai su ba ka iya haduwa da kurasu ma ko kuma ka ce mutun ya iya taka sansu ma ko ya iske sansu ma to babu wanda zai iya ba wai ka iske su ba babu wanda zai iya zuwa ya iske sansu ma mana inda suka bi ko kuma kurasu ma ka iske ka gani babu wani wanda zai iya yaje ya hadu da su malika cewa fadlan an amalihi balle ma yayi aiki irin nasu wannan kuma kaga haka ne sahabban manzo Allah ya fadi a cikin hadisi yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina manzo Allah ke cewa wallazi nafsi muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake hannun shi yake cewa walla manzo Allah ke cewa da a ce dayan ku ku zai ciyar duka dutsen Uhud a maida dutsen Uhud a matsayin zinariya to mutun ya bada shi a sadaka manzo Allah ke cewa ba zai kai ba rabin mudu wanda sahabi ya bada ma'ana abubuwan da sahabbai suka yi duk abun da zaka yi na ibada ko na aiki ko na ilimi ba zaka kai su ba kai dai kai abun da zaka yi babu yanda zaka kai iski saboda tazarar ce ba daya ba sannan kuma daukakar da darajar da Allah ya ba su ba guda waje su sun yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yari da shi Qur'ani wanda muke karanta a zamanin su ya sabko Qur'ani yana sabka da zahi-zahi shi ana gaya musu kuma suna aikatawa to kaga wannan ba za a iya iske sahabbai to shine malaka cewa wai ba ma mutun yayi irin aikin su ba a kurasu ma ba zai kamo ba malaka cewa li anna Allah azza wa jalla saboda Allah subhanahu wa ta'ala qad khassahum ya kebance su bi ru'yati nabiyihim alayhi salatu wassalam Allah ya kebance su da ganin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama malaka cewa wa mushahadatihi da kuma ganin manzon Allah gani shine shi sun ga manzon Allah sannan kuma sun halarci duk wani waje da ake halarta da manzon Allah sun yi jihadi sun je ina duk wani abu waje da ake zuwa to sun tayi tare da manzon Allah sannan kuma wa nuzulul qur'ani sannan kuma sun halarci sabkal qur'ani ma'ana suna nan qur'ani yake sauka wani lokaci manzon Allah yana tare da su ma a majalisa yana cikin su yana zamanin da su suna hira sai dai kawai aje manzon Allah yayi shiru daga anjima sai ya ce yanzu aya ta suka gari ma'ana wani lokaci yana ma tare da su kai wani lokaci ma yana jingina da ɗayan su hadisi ya tabbata Usama ibn Zaid yake cewa wani lokaci manzo Allah yana ya dora cinyar shi akan shi sai ake mushi wahayi yake cewa sai da yaji kamar cinyar ta tsage ma'ana kaga wani lokaci manzo Allah yana jikin su ma yana tare da su ma ake sabkar da wannan wahayi a gare shi to kaga wannan ƙarshen daraja kenan eh malaka ta su sahabbai sun ga manzo Allah sannan kuma sun halarci sabkar Qur'ani malaka cewa wa nuzulul Qur'ani ghaddan tariyan lokacin sannan sun halarci sabkar Qur'ani yana danye sharat ma'ana da zahi-zahin shi ya talaqawnahu min fami nabi sallallahu alaihi wasallam suna ciro da Qur'anin wannan suna cirato da shi daga bakin manzo Allah ma'ana daga sabkashi manzo Allah yana hodi musu kuma suna cawa wasu masu rubutawa suna rubutawa masu har da cewa suna har da cewa masu dabbaka abin da yazo da shi suna dabbakawa yake cewa hina yatalaqahu min fami jibril lokacin da manzo Allah yake ciro Qur'anin daga bakin Jibril su kuma sahabbai suna ciro Qur'anin daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaka cewa sannan kuma wa khassahum bil qitali bayna yaday nabiyhi wa nasrihi wa himayatihi sannan Allah subhanahu wataala yake bance su da yin yaki shine yin jihadi a gaban manzo Allah kuka ce tare da manzon Allah sannan kuma wa nasrihi Allah ya kebance su da taimakon manzo Allah sun taimaka wa manzon Allah da dukiyarsu sun taimaka wa manzon Allah da kawunan su da komi nasu sun bada kansu ma akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa himayati sannan kuma Allah ya kebance su da bada kariya ga manzo Allah akwai wa'inda daga cikin sahabbai wani abu zai cutar da manzo Allah su za su zo su tsaya wannan abun ya ci ya me ake cewa wannan abun ya cutar da su haka lokacin da Zaid ibn al-Haritha yana tare da manzon Allah lokacin da suka je Taif da aka kogo su daga Taif ana jihon su shi Zaid shine kaza wa yake kare wannan jiha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
haka kuma sahabbai suke ko a yaki duk wani abu da yazo zai samu manzo Allah to su shi zuwa su tare wannan abin sai dai ya same su kai ya samu manzo Allah shi yasa zaka ji daga cikin abin da ya shahara daga bakin sahabbai suna cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansar mahaifina da mahaifiyarka ta tabbata ta tabbata ma'ana sahabi yana ce maka ne da ya rasa manzon Allah gode ya bada baban shi da mamman shi akan manzon Allah dai ya tsaya shi yasa wani lokaci a wata mata da aka je yaki aka tafi yaki na musulunci da aka dawo ta leka ta ga a kusa danginta kusan an kashe kowa mijinta danta wane ne duk wani dangina ta an kashe sai ake ce mata ai wane naki ma an kashe wane naki ma an kashe wane naki ma an kashe sai take tambaya take cewa to manzon Allah yana nan aka ce mata tabbas manzon Allah yana sai take cewa to ai duk wata musiba in dai ba annabi ta auto da mai sauki ce to kaga haka sahabbai suke to kaga wannan fadila ce wanda Allah subhanahu wataala yake banci sahabbai shine bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaika ta sannan kuma wa izlal kufri da kuma kaskantar da kafirci Allah yake bance su da su kaskantar da kafirci da kafiri wa ihmadihi da kuma buci shi kanshi kafircin wa rafi manaril islam sannan kuma Allah ya zabe su dan daukaka dan daukaka shine manaral islam me ake cewa shine asumiya ko kace dan daukaka musulunci wa ilaihi da kuma daukaka shi dai wa hafazahum ayatul qur'an sannan Allah ya su Allah subhanahu wataala ya hardatar da su ya kiyaye ya sa sun hardace ya ba su ikon hardacewa ayoyin qur'ani allazi kana yanzil nujuman nujuman a lokacin da qur'ani yake sauka kadan 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 suna hardace shi dama shi yasa Allah subhanahu wataala ya fadi daga cikin hikima ta sabkal alqur'ani kadan 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 saboda ya tabbata a cikin zuciyar manzon Allah sannan kuma saboda ya zamanto dadin hardacewa saboda kuma ya zamanto a cikin nutsuwa ma'ana inda aka ce a sabke shi kai tsaye duka gabaki ɗaya Allah zai iya bada wahala wajen hardacewa amma lokacin da ake sabkar da shi daga an sabka awi kadan kayan wasu sabko to wasu sun hardace kayan wasu sabko sannan kuma ya tabbata a cikin zukatan su sun dabbaka wannan abubuwa to malai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hardata ya kebance su da hardace Qur'ani da hardace ayoyin Qur'anin da yake sabka kadan kadan malai yake cewa sannan kuma fa ahalahumullahu sai Allah ya sanya suka zamanto sun samu cancanta ta hardace Qur'ani hatta lam yadi' minhu harfun waidun hal yakai babu wani harafi na Qur'ani da ya bace ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko suka san Qur'ani suka hardace shi suka samu damar da busu bada wani abu na Qur'ani bai bace ba ko da harafi ɗaya bai salwanta ba duk Qur'anin da ya sabka sai da suka hada shi a waje guda in ma an zo hada shi ana taro wanda suka hardace shi ne in ma an nemo ta aya ba a samu a wajenka ba sai a je wajen wani a nemo ta a zo dai a rubuta shine yake cewa wa hatta lam yad' minhu harfun hal yakai ma babu wani harfi ɗaya da ya bace ma'ana da ya tozarta wanda ba aka neme shi ba samu ma'ana ko duk da suka tattaka komi na alqur'ani hurufuhu wa shakluhu komi da komi na shi malaka cewa fajama'uhu a lokacin nan ku suka hada qur'ani waje guda wayassaruhu liman ba'dahum suka yassari alqur'ani ga wanda suka zo bayan su nan saboda ba sai sun sha wannan wahala ba kawai ku wanda kuka zo bayan in ku zo kawai karantawa ce aikin ku malaka cewa sannan kuma wa fatahul bilada suka bude garuruwa na musulunci da a matsayin garuruwa na musulunci wal aqalima suka bude irin garuruwa kanana lil muslimin ya zaman to na musulmai ne wa mahadulahum suka yassare musu shine wa mahadu suka hore musu wannan garuruwan ma'ana suka dan kawa gwamnati ta musulunci suka ajiye wakilai ake gudanar da al'amura na musulunci wa hafizu ahadisa nabiyyahum fi sudurihim sannan kuma suka hardace hadisan manzan su a cikin zukatan su sahabbai wa asbatuha ala ma yanbagi min adami al-lahani wal ghalati was-sahwi wal ghafala sannan kuma suka tabbatar da wannan hadisai a bisa yanda ya kamata ba tare da lahani ba ko kuma kuskure ko rafkana ko kuma gafala ma'ana suka tabbatar da wannan hadisai a yanda manzo Allah ya hade su in ma lafazan ko ma'ana ba tare da canzawa ba ko kuma wani kuskure ko kuma mancewa sa wani harafi ba a wajen shi ba to wannan sune sahabbai kaji irin darajar da fadla da Allah subhanahu wataala ya yi musu. Kuma wannan kamar yanda ɗaya daga cikin malumma al-Imam Khatibul Baghdadi yake fadi, yake cewa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda a ce aya bata zo wata ce su mutanen kirki ne, to halin da suka tsinci kansu ya kamata ya bada shaida akan su ce wa'innan mutanen kawai mutanen kirki ne. To wannan su ne sahabbai. Malam yake cewa summa qala ba'da kalamin, sannan shi wannan malamin ya fadi bayan wannan maganar yazo da wata magana, yake cewa yazo da maganar tabi'ai, yake cewa falamma amadaw li sabilihim tahirina, lokacin da sahabbai suka tafi suka ci gaba da hanyar da suke kai suka tafi akanta suna tsarkakakku, malam yace aqabahum tabi'una, sai tabi'ai suka biyo bayan su radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala ya rida su. Malaika cewa faj'alu ma kana min al-ahadisi muftariqan, su tabi'a da suka zo sai suka hada abin da ya zamanto na daga hadisai wanda yake wawatsi a can da can da can, suka hado shi suka tara shi a waje guda, aka an hada hadisai ne a zamanin tabi'ai kamar yanda muka sani shine da umarni, ko kuma a ce dai tun kafin ma Umar ibn Abdul Aziz an samu wanda suka hada hadisai a cikin littattafai nasu daban-daban, suka tara tun zamanin sabban su kansu, sannan kuma a tabi'a an samu, sannan kuma da Umar ibn Abdul Aziz ya zo a ƙarƙashin gwamnatin shi yayi umarni a hado su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waje guda. To yake cewa su sahabbai su tabi'ai da suka zo sai suka hada abin da ya zamanto na hadisan manzo Allah wanda yake wawatse, wa baqiya ahaduhum yarhalu fi talabil hadisi, ɗayan su zai iya tsayawa zai zamanto zai iya yin bulaguro shine, wa baqiya ɗayan su zai wanzu ko kace zai tsaya zai iya yin bulaguro dan neman hadisi daya fi alhadis alwahid fi almas'alah alwahida, mutun daya daga cikin sahabbai zai iya yin bulaguron da ya kai kilometer 1000 dan neman hadisi daya ko kuma dan tambaya akan mas'ala daya. Yake cewa lishahr wa shahrain, zai iya yin bulaguron wata daya ko kuma wata biyu, ma'ana adadin tahiyyar wata ɗaya ko tahiyyar wata biyu kawai, dan yaje ya ji wani hadisi ya tabbatar da cewa manzo Allah ya hadi, ko kuma dan yayi tambaya akan wata mas'ala. Wannan kuma ya tabbata ko su sahabbai kansu an samu hakan a zamanin su. Jabir ibn Abdullah yayi bulaguro saboda neman hadisi guda ɗaya ya tashi ya wuta daga Madina. Hakanan al-Imam Sha'bi lokacin da ya faɗi wani hadisi ya gaya ma wani hadisi sai yake ce mushi mun baka wannan hadisi ne a daina ka habi gairi shay'in qad kana yukaw fi ma dunaha ila al-Madina, mun baka wannan hadisin ba komai ba kiwo muke so a wajen ka, mun baka shi amma za a iya tashi daga nan Kufa a je Madina dan neman wannan hadisin, ma'ana dan saboda a san wannan hadisin za a iya zuwa Kufa, za a iya tahiyyar ta kai daga Kufa zuwa Madina kawai dan aje wannan hadisin a dawo, amma mun baka shi ba tare da komai ba, ma'ana wannan zai nuna maka bulagurin da tabi'ai da sahabbai suke yi dan kawai su tabbatar da jin wani hadisi guda daya. Malam yake cewa wadabtu amra shari'ati, hakanan suka kiyaye al'amarin shari'a a tamma dabdin a cikin cikakkiyayewa, sannan kuma watalaqaul ahkama, haka suka cirato da hukumce-hukumce na watalaqaul ahkama, suka cirato da hukumce-hukumce wattafsira da kuma fassara ta alqur'an da kuma fassarawi na hadisi min afwahi sahaba, suka ciro shi daga bakin sahabbai kai tsaye ridwanillahi alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala rida su. Yake cewa mithlu ali ibn abi talib, kama ali ibn abi talib wa ibn abbas, kama dan abdullah dan abbas radiyallahu ta'ala tabata gare su, daga cikin sahabbai da yawa wanda aka rawaito daga wajen su irin su abu huraira, irin su anas, irin su jabir, wanda ba sa lissafuwa, wanda kowanne an rawaito hukumce-hukumce da hadisai da fassarawi daga gare shi. Malam yake cewa wa kana ali ibn abi talib yaqulu, ali ibn abi talib ya zamanto yana cewa saluni ma dumtu baina azhurikum, yake cewa ku tambaye ni duk abin da za ku tambaye ni matakar dai ina cikin ku. Yake cewa fa inni a'rafu bi aziqati samai, saboda ni ne mafi sani game da hanyoyin sama, mimma ana a'rifun bi aziqati al-ardh, kamar yanda na san hanyoyin ƙasa. Wannan asar an rawaito shi daga Ali ibn Abi Talib, Imam Hakim ya rawaito shi a cikin Mustadrak hakanan Abu Amr Dani ya rawaito shi a cikin As-Sunan al-Warida fil Fitan, hakanan Ibn Taymiyyah ya ambace shi a cikin Minhaj Sunna, an rawaito shi da lafuza daban-daban. A wani lafazi a ce saluni qabla an taftaqiduni, ku tambaye ni kafin ku rasa ni. To wannan hadisin abu ne, wannan asalin afwan abin da yake ni Ali bin Abi Talib yana cewa ku tambaye ni game da lamarin addini kafin in barku, kafin dai a ce a Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi raina, matsar dai ina tare da ku, to duk abin da kuke so ku tambaye ni. Sai ka cewa saboda ni ne mafi sani da hanyoyin sama. Abinda hanyoyin sama suke ni ibara ce wanda suke yin ta, tana nuni game da sanin mutum game da sirrika na wahayi. Ma'ana na fi ku sanin sirri na wahayin da Allah ya ma manzon Allah, ilimin alqur'ani, ilimin maganganun manzon Allah, ina san su kamar yanda na san hanyoyin isa, kamar yanda na san cewa wannan hanya in ka bi ta za ta kai ka waje kaza. To haka ma game da hadisan manzo Allah, game da wahayin da Allah ya manzo Allah na Qur'ani, in ka tambaye ni game da aya kaza mi hukunta zan gaya ma, in ka tambaye ni aya kaza mi sabobin saukata zan iya gaya maka. To Ali bin Abi Talib wannan magana da yake wadi yana nuna cikashi wajen kai gaya, wajen sanin ilimin alqur'ani da kuma sanin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hai ta yanda har ya bada dama a tambaye shi duk abin da za a tambaye shi, in dai game da wahayi ne, ya san wahayi shine, ya san hadisi, ya san Qur'ani kamar yanda ya san hanyoyin ƙasa. Yake cewa malai yake cewa wa qala alaihi salatu, haka nan manzo Allah yake fadi game da Abdullah dan Abbas, yake ce mushtarjamanul Qur'an, haka ake ce Abdullah dan Abbas tarjamanul Qur'an. Abdullah dan Abbas ana mushi laqabi da tarjamanul Qur'an, shine mai tarjuma alqur'ani ko kuma habaul umma, malamin wannan al'umma. To amma dai bai zo ba a lafazin hadisi, manzo Allah ya ce mushtarjamanul Qur'an. Abin da aka rawaito daga hadisi shine hadisi yazo daga Abu Mas'ud, hadisin da yake cikin Musnad Imam Ahmad da wani shi, wani lokaci manzo Allah ya kama Imam Ahmad sai ya rungume shi, sai yake cewa Allahumma faqihu fid din, ya Allah ka fahimtar da shi addini, wa allimhu ta'wil, sannan kuma ka sanar da shi fassara ta alqur'ani da kuma sanin fassara ta hadisi. To wannan kuma ya hakan ya bayyana ga Abdullah dan Abbas. Abdullah dan Abbas ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi na alqur'ani, dan ya zamanto hal Umar dan Khattab, wani lokaci Umar dan Khattab a zamanin khalifancin shi yana da wani majalisi da ake cewa majalisus shura. To wannan majalisus shuran manya ne daga cikin sahabbai, manya mai daga cikin sahabbai. Abdullah dan Abbas a lokacin nan yana yaro. To in za a tattauna akan addini, Umar dan Khattab yana shigowa da Abdullah dan Abbas cikin wannan manyan ya zamanar da shi. Wani lokaci wannan manyan suke cewa ya za a yi ka ringa sayo yaro tare da mu. Umar yake ce musu kun san ho daga inda ya huto, wannan fami in gidan manzo Allah ne. Sai wani lokaci Umar dan Khattab sai ya yi tambaya, yake cewa ina yin tambaya, menene ra'ayinku game da sabkal idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas, menene ra'ayinku game da sabkal idza jaa? Wasu daga ciki suke cewa suna ganin cewa kawai Allah ya umarni manzon Allah ne ya gode mushi, ya yi tasbihi, sannan kuma ya nuna cewa wannan addinin daga mutane za su shige shi. Aka tambaye Abdullah dan Abbas, aka ce Abdullah dan Abbas kai me kake gani game da wannan magana? Abdullah dan Abbas yake cewa ni ina ganin cewa sabkal idza jaa yana nuna alama ne akan cewa ajalin manzon Allah ya zo, ma'ana kamar bofatin manzon Allah ta zo kusa. Sai Umar dan Khattab yake cewa to ai ni ma ban ni da wata fahimta da ka fahimta in ba wannan fahimta ba. To kaga wannan yana daga cikin me za a ce sakamako na addu'ar da manzon Allah ya yi mushi. To amma kuma lafazin tarjuman alqur'ani kuma an rawaito asalin daga sahabbai, Abdullah dan Mas'ud yake yana cewa ni'ima ibn Abbas tarjuman alqur'an, yake cewa ma dalla da Abdullah dan Abbas mai fassara alqur'ani, wannan asalin ibn Abi Shayba da wani shi sun rawaito shi. To kaga shi ma wannan yana daga cikin addu'ar da manzo Allah ya yi mushi. Sannan kuma shi sa za ka gani yau a duniya duk in ka bude wani hadis, ayin ka bude afwan wani littafi na tafsiri, in za a fassara aya, to da wuya a fassara aya daya biyu ba a kama ganin Abdullah dan Abbas ba, sai an ce maka Abdullah dan Abbas sai ce kaza a kalkashin wannan aya. Mujahid ya rawaito daga Abdullah dan Abbas, zaka ji ana rawaitowa da yawa daga wajen shi. To wannan kuma addu'a ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mushi. Malam yake cewa فَمَنْ لَقِيَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ كَيْفَ يَكُونُ عِلْمُهُ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ. To wai malaka cewa wanda ya hadu da wa'innan, ma'ana cewa wanda ya hadu da sahabbai kenan tabi'ai, wa'inda suka hadu da sahabbai malaki cewa to yaya kake ganin ilimin shi zai zamanto yaya kake ganin halin shi zai zamanto ya kake tunanin kuma aikin shi zai zamanto ka san dai dole ilimin shi ya zamanto ilimi ne na musamman dole halin shi zamanto hali ne na musamman dole ne kuma aikin shi zamanto aiki ne na musamman saboda mi saboda ya hadu da wanda sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki cewa dan haka fa hasada lil qur'ani nasibun wafir su wannan kauri na biyu na tabi'ai suka samu wani rabon su mai gwadi daga cikin alqur'ani fi iqamati hadha ad-dini wajen tsaye da wannan addinin wa ru'yati man ra'a bi 'aini ra'si sahibi sannan kuma suka samu rabon su na ganin wanda ya ga manzon Allah da idan shi shine da idan kanshi shine da idan shi yana lihin wani ne sahabbai kenan tabi'ai sun ga sahabbai shine ai shine yake cewa wa ru'yati man ra'a sannan kuma Allah suka afwan suka samu rabon su na ganin wanda ya ga ma'abotin shari'a shine manzon Allah tsira da mutunta Allah tabbata gare shi suka ganshi tabi'ai suka samu ganin wanda suka ga manzon Allah sune sahabbai malaka cewa falizalika saboda haka ne kanu khayran min allazina ba'dahu afwan saboda haka ne suka zamanto sun fa alkhairi ga wanda suka zo bayan su kaga wanda suka zo bayan su ba ga sahabbai ba da haka su kuma sahabbai wanda suka zo bayan su afwan ba su ga sahabbai ba su kuma sahabbai sun ga manzon Allah to dan haka sun yi tabi'ai su tabi'ai ba su ga manzon Allah ba to su kuma tabi'ai sun yi tabi'it tabi'in saboda tabi'it tabi'ina ba su ga sahabbai ba hakanan su ma waɗanda suka zo ta bayan tabi'ut tabi'ina tabi'ut tabi'ina sun yi su saboda su ma su tabi'ut tabi'ina sun zamna da waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka abin yake malaka cewa thumma aqabahumut tabi'una lahum sannan waɗanda suka biyo bayan tabi'ai suka biyo bayan su shine suka yi ta'qiban su ma'ana suka biyo bayan su yake cewa wahum tabi'ut tabi'ina radiyallahu anhum sunni tabi'ut tabi'ina yadda Allah tabbata a gare su malaka yake cewa wa fihim a cikin su ne su tabi'ut tabi'ina a cikin su ne haddatha al-fuqaha'ul muqalladuna al-mawju'u ilayhim fi an-nawazil a cikin su ne aka samu al-fuqaha aka samu malaman fiqhu manya-manya al-muqalladuna wa'inda ake aiki da magana su wanda ake bin magana su al-mawju'u ilayhi fi an-nawazil wa'inda ake komawa gare su wajen hukumce-hukumcen wata nazila ko wata qadiya da sabuwa da aka same ta ana so a gane me hukuncin ta a shari'a to ana komawa zuwa gare su ne malaka cewa al-kashifuna lil-qurubi wa'inda suke yaye bakkan ciki wa'innan su tabi'ut tabi'in فوجد القران والحمد لله sai suka samu alqurani alhamdulillah suka samu alqurani cikin godiyar Allah suka same shi majmu'an suka same shi a hade muyassaran sannan kuma gashi a sawwake wa wajadul ahadith sannan suka samu hadisi qadubilat an kiyaye ta wa uhwizat an tattaro ta an hada ta waje guda fajama'u minha sai suka hada wannan hadisai ma kana mufarraqan suka hada afwan daga fajama'u minha suka hada daga wannan hadisai suka hada ma kana mufarraqan abin da zaman to yana rabe wa tafaqahu fil qur'ani sannan suka nemi ilimi suka yi ilimi a cikin alqur'ani suka fahimci alqur'ani wal ahadisa da hadisai ala muqtada qawa'idish shari'a abusa didi ka'idodi na shari'a shine abusa abin da ka'idodin shari'a suka zartas na hukumci malaka ta sannan wastakhraju qawaid alquran wal sannan suka fitar da ka'idodi na alqurani da hadisi wastambatu minha fawaida suka yi istinbadi shine suka huddo hukumce suka shine suka yi istinbadi ai suka bayyano suka huddo abin da ya fako abin da ya boye na fa'idodi da hukumce na alqur'ani da hadisi malaka yake cewa wa ahkamu suka kyautata wastakhraju qawa'id alqur'ani wal hadis shine suka fitar da ka'idodi na alqur'ani da hadisi malaka yace wa ahkamu ala awajanka ko shine alaitu shi wannan shine wa na saman ne alamu sahihi alamu qtada qawaidish shari'a mun karanta shi shine abu sayin da qaidodi na shari'a suka zartas shine abu sayin da qaidodi na shari'a suka zartas sai ce wastakhraju qawaid alqur'ani sannan kuma wastakhrajuna qawaid alqur'ani hallo suka huddo ka'idodi na alqur'ani da hadisi wastanbatu minha fawaida suka yi istinbadi shine sannan shi ma yake ce suka bayyanar da wasu ma'anoni da hukumce-hukumce da ka'idodi a cikin alqur'ani da hadisi wa ahkamu suka kyautata wa thabatu ala muqtada sannan kuma suka tabbata sukin a bisa abin da a yanda asalin shine ala muqtada al-usul a bisa yanda asalin shari'a ya zartas wa dawwana dawayuna suka dawwana litattafai shine suka rubuta litattafai na hadisi litattafai na abin da shahi ilimin muka balaka cewa wa yassaru ala nas suka sauke ma mutane su ma kenan kaga wanda zasu zo wajen su wanda zasu zo afwan bayan su to su ma zasu isko abu ne a rubuce mallan yace wa azalu almushkilati bi istikhraj alfuru'i min alusul sannan suka gusar da duk abin da yake rikitarwa game da ayatul qur'ani ko hadisi ta hanyar mi ta hanyar fitar da ta hanyar fitar da reshashika daga cikin asali shine ta hanyar da hutar daga ka'idodi manya-manya daga cikin ka'idodi kanana ko kace ka'idodi kanana daga cikin ka'idodi manya-manya wa raddul far'a ila asali sannan suka maida dukkan wani reshi zuwa cikin suka maida dukkan wata ka'ida zuwa asalinta sai su huddo maka ka'ida sai ka'idar wannan sunanta kaza kamar yanda muka karanta a cikin ilimi na qawa'id a cikin daura shine za a ce ka'ida kaza ka'ida ce ga asalinta a cikin alqur'ani ga asalinta a qur'ani a hadisi afwan kuma sai a ce ga ta dabiqat inta ga abin da yake dabbakata shine in mutai samu kaza samu kaza to irin wannan shine yake ne shine waruddal far'u ila asali aka maida reshi zuwa asalin shi wa tabyinul asali sannan kuma aka bayyana shi kanshi asalin min far'ihi aka bayyana shi daga reshen shi malaki cewa dan haka فَانْتَزَمَ الْحَالُ وَاسْتَقَرَّ سِحَالِ يَزْعَرُ وَاسْتَقَرَّ يَتَبَّتَ فَانْتَزَمَ الْحَالُ سِحَالِ يَزْعَرُ وَاسْتَقَرَّ أَمُرُ الدِّينِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِسَوَبِهِمْ سِي الْأَمَرُ الدِّينِ الْأُمَّةِ مَنْ زَنْ أَلَّا يَتَبَّتَ بِسَوَبِهِمْ da sababin su da sababin aikin da suka yi rubuce-rubucen da suka yi karanta su da suka yi yada addini da suka yi mallaya ce fa hasalat lahum fi iqamati hadha ad-dini sai suka samu sai ya sadu a gare suka samu shine suka samu wata khususiyya wajen tabbatar da tsaye da wannan addini su ma Allah ke bance su da wata khususiyya ta daban shine wata khususiyya ce bi liqa'ihim saboda haduwar su da suka yi man ra'a sahibal isma suka hadu da wanda yaga shine mai ma'abocin isma ma'abocin kariya shine wane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tabi'ai ay tabi'ut tabi'ina sun ga tabi'ai su kuma tabi'ai sun ga sahabbai kuma sun ga manzo Allah shine mallan yake cewa fa hasalat lahum fi hadha iqafi iqamati hadha din khususiyatin sai suka samu khususiyya suka samu wani wata darja da Allah ke bance su da ita wajen tsaye da wannan addini ta haduwa da wanda suka ga ma'abocin isma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika ta wa ma azalika lam yabqu liman ba'dahum shay'an tare da haka busu bar wani abu ba yuhtaju an liman ba'dahum busu bar wani abu ba ga wanda yazo bayan su yuhtaju an yaquma bihi wan abun da ake buƙatar a tsaye da addini da shi ba za mu yi bayani akan wannan maganar yake cewa bal kullu man ata ba'dahum inma huwa muqallidun bal ma da yace kai ka bari ma duk wanda yazo bayan su to shi muqallidi ne ma'ana da maganar su yake aiki da maganar su yake kawo hujja malaka cewa fil galibi a mafi galibi lokaci inda za a yi magana to dole sai an kawo hujja da maganar su malaka cewa wataba'a lahum sannan sai ya bi su akan wannan maganar tasu yake cewa fa in zahara lahu fiqhun ghayru fiqihim aw fa'idatun ghayru fa'idatihim fa mawdudun kullu dhalika alayhi malaka cewa idan ya wata fiqhu ta bayyana daga gare shi ya bayyana da wata fiqhu ko wata fa'ida wanda ba fa'idar su ba mallan yace to wannan abun maida mushi ne akan shi dukkan shi sai mallan yake cewa zai bayani akan wannan magana sai yake cewa a'ani bizalika ina nihin haka an yazida fi hukumin min al ahkami allati taqarrat shine mutun yayi kari cikin wani hukunci daga cikin hukumce wanda suka tabbata yazo wani kari daga cikin hukumce wanda suka tabbata an san cewa hukuncin kaza abu kaza ne, an san cewa sallah tana da rukunai kaza, tana da farillai kaza, alwala tana da rukunai kaza, tana da alwala tana da rukunai kaza, musulunci yana da rukunai, yana da kaidodi kaza, imani yana da rukunai kaza, to wani yazo yayi kari akan wannan kaidodin da aka dora hukunce hukuncin afon ko kuma ya rage wannan, to kaga duk abin da koda a ce fiqhu ce in dai kari ne zai yi akan abin da suka wannan ko kuma rage ne, to dole ne a maida mushi kayan saboda ya saba ma abin da ya tabbata. To shine abin da malike ne yake cewa au yan usmin ha ko kuma ya rage wani abu daga cikin wannan hukumce wanda suka tabbata malike, to fa zalika mawdudun bil ijma, wannan kuma abin maida mushi ne ta hanyar ijma'i, shi yasa kenan kaga wannan kamar yana nuna maka cewa wanda yazo da wannan to ya sa'a ma ijma'in su ne, to shi kuma sa'a ma ijma'i, to kaga wannan magana ce wanda ake maida ta. Malai yake cewa wa amma istikhrajuhu man ba'dahum, ko kace wa amma istikhraju man ba'dahum min alqawaid ghayril muta'alliqati bil ahkami fa maqbulun, amma wa'inda suka zo bayan su su huddo da wasu fa'idodi wa'inda basu da alaka da hukumce wanda suka tabbata aka san su a haka ijma'i ya tabbata akan su, to kawai su zo da wasu fa'idodi na ilimi ko kuma fa'idodi na abin da ya shawo su la ta'if wasu abubuwa, sai mai kita to wannan aifa maqbulun, wannan kuma abin amsa ne, wannan ba a maida shi ba saboda ilimi ne, ba inkarin ilimi malai ce saboda mi li qauli alayhi salatu wassalam, saboda fadin manzon Allah da yake fadi fil qur'ani game da alqur'ani yake cewa la tanqadi ajaibuhu, shi alqur'ani abubuwan mamakin shi ba sa karewa, wala yakhluqu an kasaratan raddi, sannan kuma baya tsuha saboda yawan kankoma shi da ake saboda yawan karanta shi. Wannan hadisi ne na Ali ibn Abi Talib wanda Imam Tirmizi ya rawaito shi, haka nan Imam Darimi da Ibn Abi Shayba sun kawo shi, duk da hadisi ne ana cewa garibi, to amma dai ko ba komai hadisi ne wanda ma'anar shi ta inganta. Malaka cewa to kaga fa ajaibul qur'an wal hadisi, abubuwa na mamaki na alqur'ani da hadisi la tanqadi ila yawmil qiyamati, ba ta kai wa izo ranta shal qiyama, shi yasa hal yau har gobe ba hawsa rubuce ba akan hadisi akan ilimin hadisi da ilimin alqur'ani, saboda mi saboda kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana buɗa wa mutane wata fa'idodi, wasu fa'idodi kullum suna ƙara zawa da wasu abubuwa, saboda haka abin yake, saboda shi manzo Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma shi alqur'ani, shi ma alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kifanci alqur'ani ta hanyar cewa littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi, wanda aya ɗaya tana kunshe da ma'anoni masu yawa, sannan kuma shi manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya kifance shi da me yake cewa wannan jawami'ul kalim, shine da kalmomi tararru, in yi magana ɗaya to wannan magana ɗaya za a yi shekaru ana ta bayani akan ta ba a gama ba, to don haka abubuwa na mamaki na alqur'ani da hadisi ba sa karewa. Malaka cewa kullu qarnin la budda lahu an ya'khuza fawa'ida yammatan khassahu Allahu biha, malaka cewa don haka kowane qarni babu makawa dole ne ya riki wata fa'ida mai yawa wadda Allah subhanahu wataala yake bance shi da ita game da a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi, wa dammaha ilayhi, wanda kuma Allah subhanahu wataala ya khassahu Allahu biha, Allah yake bance wannan qauli da ita, wa dammaha ilayhi, Allah subhanahu wataala ya hada wannan fa'ida zuwa alqur'ani, wa dammaha ilayhi, da hada wannan fa'ida shine zuwa ilimin alqur'ani ko ilimin hadisi. Yau akwai fa'idodi ko kuma wasu ilimummuka ko wasu bincike wanda sai daga baya ne ake ƙara bincike su a cikin ilimin hadisi ko a cikin ilimin manzala a cikin ilimin afu a cikin ilimin Qur'ani, to wayannan Allah yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake banci su ma wannan karni, to da haka sai su hada daga cikin fa'idoyin Qur'ani ko fa'idoyin hadisi. Malaka cha li takuna barakatu hadhihi al-ummati mustamirata ila yawmil qiyamati, saboda albarka wannan al'umma ta zamanto albarka ce mai dorewa har zuwa na tashar kiyama. Qala alayhi salatu wa salam, manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu ummati masalul matal, manzo Allah yake cewa misalin al'umma ta kaman misalin ruwa ne, yake cewa la yudra ayyuhu anfa'a awwaluhu aw akhiruhu, yake cewa saboda shi ruwa ba a san ba wannan shi ne yafi amfanarwa na hukun shi ko na karshe, za a fara ruwa in aka ruwa tana ruwa wanda zai zo da ai hukun wannan to shine wanda zai amfanar da abin da za a ci, zai amfanar da shibka. Tana yiwuwa kuma a sai a yi ta ruwa a yi ta ruwa, amma kuma wanda ƙasa za ta amfana da shi ko wanda al'umma za su amfana da shi na ƙarshen ne wanda zai zo shine zai shayar da mutane, ya shayar da abinci, ya shayar da shibka, ya shayar da dabbobi. To haka al'umma manzo Allah take, ba a sani ba su wane za a amfana da su, waɗanda suke a yanzu ko kuma wanda suke a wanda za su zo a can baya. Manzo Allah haka yake wadi a cikin hadisi, yake cewa masalul ummati masalul matar, yake cewa misalin al'umma ta kawo misalin ruwa ne, la yudra ayyuhu anfa'u awwalu aw akhiru. Wannan hadisi ne wanda aka rawaito daga Anas dan Malik, haka nan an rawaito shi daga Ammar ibn Yasir, Imam Tirmidhi ya rawaito shi, haka nan Imam Ahmad da Al-Bazzar, Imam Tabarani da Dayalisi sun rawaito wannan hadisin. Hadisi ne wanda akwai rauni a cikin shi, to amma dai hadisin yana inganta a iya kawo hujja da shi, kisa wasu daga cikin malamai suka inganta shi ko a ce suka hassana shi. Malam yake cewa qala alayhi, yake cewa ka'auka ma qala alayhi salatu wassalam, ko kuma kamar yanda manzo Allah ya fadi a cikin wannan hadisin, yake cewa abin da yake nufi da wannan magana yana nihin fil barakati wal khairi, wajen albarka da kuma alkhairi, wajen duk al'umma manzo Allah dukkan ta alkhairi ce. To amma alkhairin wannan ba a sani ba su wane ne zai amfana na hukuku na ƙarshe, ko kuma na hukun ne za su amfanar da mutane ko kuma na ƙarshen. Yake cewa wadda'a, wajen alkhairi da albarka, wadda'atu ila Allah, da kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, wa tabayinul ahkami, da bayanin hukumce la annahum yuhdithuna hukman min al ahkami, dan ya ƙara hudu maka wancan bayani, ba wai su kago wani hukumci daga cikin hukumce su ma su zo da shi, su zo da nasu, a'a kawai kamar yanda malamai suke cewa addini ya cika, babu wani abu wanda zai zo, a kawai sai dai ka'idodi wanda za a ringa huddo su, ko kuma wasu reshashshika a gina su akan wasu ka'idodi akan ƙarƙashin Qur'ani ko ƙarƙashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ƙarƙashin ijma'i. Yake cewa la annahum yuhdithuna hukman min al-ahkami, ba wai su kago wani hukumci daga cikin hukumce ba, su ce a yau an samu wani hukumci sabo, yau an huddo muku sabo wata sallah sunan ta kaza, daga wata mata zaman to kaza, ba wannan ake nihi ba. Malai yace Allahumma illa ma yanduquhu mimma la yaqa'u fi zamani, mala yace sai dai Allahumma nan ba na ta sai dai abinda abkuwa shi yana da wahala, ko kuma abinda bai abku ba a wani zamani, fi zamani man taqaddama, bai abku ba a zamanin wa'inda suka huce suka shude, wanda man taqaddama zakaruhum bil fi'li, ta hanyar wanda zamanin su ya huce, shine mimma la yaqa'u, ko kuma abinda bai abku ba a zamanin wanda ambatan su yauce, shine wanda aka ambata zamanin sahabbai, zamanin tabi'i, zamanin tabi'i, tabi'ina, wannan abun bai afku ba ta hanyar aiki, ko kuma ta hanyar hada, ko kuma ta hanyar bayani. Ma'ana so yake ce maka a sai dai abinda abkuwa shi tana da wahala kadan ne yake abkuwa a zamanin su, ko kuma a kwata-kwata bai afku ba a zamanin su, kamar irin hawadis da ake samu sabbi, sai da ake ce maka mustajaddat, kamar da ake qadaya mu'asira, za a samu mas'aloli na zamani, a zo a yi magana mene hukuncin kaza wanda da a can da babu shi. To amma ko shi wannan hukuncin da za a yi magana ba wai wani hukunci bane sabo, wannan ake mashi, ake cewa kiyasi ake yi, a yi kiyasi ko a yi istihadi a sama mashi mazauna a cikin shari'a, a ce to wannan hukuncin shi hukuncin kaza ne, saboda ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza. Kaga yanzu kamar da manzon Allah ya faɗi a cikin hadisi, manzon Allah yake cewa kullu muskirin haram, dukkan wani abin da zai sa maye wannan haramun ne. Sai manzon Allah yake cewa kuma kullu muskirin khamri, dukkan kuma abin da zai sa maye sunan shi giya. To kaga yanzu koda wani abu za ka sha, in dai saka maye, in dai ba giya bane, ko ba giya bane, in dai aka sarrafa shi, tunda wannan sarrafa da aka mishi zai iya sa mutum maye, to ya zama haramun kuma shi ma ya zama giya. Kaga yanzu zaka iya cewa bokutu ko tsime da ake yi, kaga giya ne, ko da ba sunan shi giya ba, saboda yana sa maye. Kenan me yasa, menene illar da suka yi tarayya ciki, shine sa maye. to kaga sa maye shine illa to kuma wannan illa kuma haramun ce to daga shi ma wannan sai ka hada shi ka haramta shi kai kiyasi akan wannan to wannan shine abin da malaike ne malaike cewa fa yajibu izaka an yanzura al-hukmu fihi ala muqtada qawaidihim kaji ko fil ahkami thabitati anhum al-bayyinati as-sarihati malaike cewa dan haka kuma a wannan lokacin idan aka samu wata qadiyya ko wata hadisa sabuwa wanda ba san ta ba a wancan zamanin malaice to a wannan lokacin kuma ya wajaba adibi ita wannan hukuncin ita wannan qadiyyal ala muqtada qawaidihim abu sai yanda ka'idodun su zakta shine ka'idodun qur'ani da hadisi da ijma'i wanda kuma akan shi sahabbai da tabi'i da tabi'i ne suka ta akan haka nan to dole a kalli wannan hukuncin na wannan hadisar ko wannan qadiyyal abu sai yanda ka'idodun su suka zartas fil ahkami thabita cikin hukumce tabbatattu daga gare su albayyinatu sariha wanda kuma suke bayyana a hili malik cewa fa iza kana zalika ala muqtada usulihim qabilnahu idan aka zo aka yi wannan istinbad ko aka yi wannan qiyasin ko aka hudduma wannan qa'idal hukumci to indai an gina shi ne akan yanda asalin su ya zartas to za mu amshe shi to kaga abin da yake nihi yau koda ta'asilin asala wata mas'ala to in ba a ƙarƙashin ka'idodin da Qur'ani da hadisi da ijma'i ya dora ba wanda kuma akan shi magabata suka tai to in ba akan wannan aka gina wannan hukuncin ba to ba za a amshe shi ba to in akan haka ne kuma za a iya amshe shi to shine ma'anar maganar shi da yake akan cewa babu wanda suka zo bayan su ba za su zo da wata sabo fiqhu ba sanan ba za su zo da wani sabon abu ba wanda sahabbai ba su zo su ba saboda su duk abin da ake bukata sun yi sun asala ka'idodi na ilimi sun asala ka'idodi na addini wanda kuma a kansa ake gina dukkan wasu hukuncin ka shi yasa yanzu duk wani hukunci da za a samu kawai dora shi ne za a je a yi shi yasa za ga duk ka'idodi da ake samu da istid da ake hada su da wasu masail ko da wasu dalilai na shari'a amma kuma cewa su suna daga cikin qadiyoyi na wannan zamani to sai ga an samu musu yanzu kaga misali daga cikin ka'idodi ko a ce daga cikin mas'aloli na zamani wanda ake samu musu waje da dalilai kuma na shari'a shine ganin wata ta hanyar abin da ya shafi harkar falaki ko kuma ta hanyar abin da ya shafi ta hanyar shafi hisabi da falaki ko kuma ta hanyar a leƙo shi ba da ido ba a leƙo shi ta hanyar wata na'ura kaga ana bincike a ƙarƙashin wannan mas'ala sai a sama mata waje ta hanyar dalilai na shari'a kamar abin da ya shafi harkar kuɗi kaga duka ka'idodi ne yake ce mas'aloli ne duka suka zo a zamani to duka wannan ana sassa daga cikin qadiyoyi mu'asirai wanda ake sama musu waje a cikin abin da ya shafi dalilai na shari'a to haka ne malaka yake nihi yana nihin ba wai idan yake cewa ba su zo da wani abu ba ko in sun zo da wani abu ba su zo da wani abu sabuwa da sunan addini a sai dai wata fa'idodi ko kuma wasu qadiyoyi wanda ba tattauna su a wancan zamanin ba kenan wannan shine abin da wannan maganar ta wannan yake ni kuma wannan yana daga cikin gaskiya manganu masu kyau wanda na ci karo da su game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai haka nan akwai magana mai kyau akan sahabbai shine kamar yanda wanda na fadi a dazu wanda Khadija al-Baghdadi yayi ta shi ma yayi magana mai kyau game da sahabbai magana kuma ta hankali wanda in aka wadi ma mutum wannan maganar aka bar shi da hankalin shi kadai zai iya auna ya ga cewa lalle wannan abin gaskiya ne to gaskiya magana wannan ta wannan malami tana da kyau game da sahabbai da tabi'ai insha Allah ta'ala kuma anan zamu dakata abinda muka fi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada wannan muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum.